نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على إمام المتقين ورسول رب العالمين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، وبعثه مقاما يغبطه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بركم مدرسة دواء أولنا رانا تفرقوا توتر رمضان na wannan shekara ta dubu ta hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina ta 1447 kuma zamu majalisi na farko na majalisin tafsirin alqur'ani da muke yi a dukkan watan ramadan a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi.
Amin.
Muna farawa da godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya mu muka sheji farwa wato farkon wannan wata. Alhamdulillah awwalan wa akhiran. Muna ta addu'a kan Allah madaukakin sarki ya isar da mu watan Ramadan. Gashi Allah ya isar da mu. Allah ya ba mu tsawon rai har mun sake ganin wani Ramadan din bayan wani Ramadan. Wannan ni'ima ce babba da muke gode ma Allah a kanta. To kamar yadda muka roki Allah kan Allah ya sanya mu ga watan Ramadan, haka muka roke shi kan Allah ya mana muwafaka da mu tsaya a cikin sa da kyakkyawan aiki na azumi bisa imani da neman lada da sallar tarawih da karatun alqur'ani da sauran ayyukan ibada bisa imani da neman lada. Muna roko kamar yadda Allah ya amsa addu'an mu ya nuna mana watan Ramadan, haka nan ma Allah madaukakin sarki ya nuna mana ya karba addu'an mu a cikin samun yin wannan ibada yadda Allah madaukakin sarki yake so, kuma ya yarda da mu a cikin wannan wata ya sanya mu cikin ittattun bayin sa. To kamar kowace shekara mukan yi gabatarwa akan wato muhimmancin kusantar alqur'ani a cikin watan Ramadan, saboda mu dada ƙara tunatar da kawukanmu wannan wato alaka da muke rayar da ita a cikin watan Ramadan na kusantar alqur'ani ta hanyar yin majlisai na tafsirin alqur'ani da kuma karatunsa a cikin sallar tarawih da kokarin yin sauka daidai gurgudu a cikin sallar tarawih da kuma yanda daidai kunmu kowa yake da nasa wurdi na tilawar alqur'ani a cikin wannan wata. Wannan tunatarwa tana da muhimmanci saboda wato alaƙar da ke tsakanin azumi watan Ramadan da alqur'ani, tunda watan Ramadan watan alqur'ani ne kamar yadda Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an.
Na'am.
Watan ramadan wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa. Saboda haka watan ramadan wata ne na alqur'ani. Kuma asali a cikin wannan alaƙar tamu da kusantar alqur'ani daga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne, kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Abbas cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas, ya kasance shine yafi ko waɗannan mutane kyauta. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, mafi kyautar da baiwar da yake yi a cikin watan ramadan ne. Wa kana jibrina yalqahu jibril, yayin da jibril yake haduwa da shi فيدارسه القرآن سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يبيتر القرآن تارد ملائكة جبريل تو منزل الله صلى الله عليه وسلم يا يند يحدد ملائكة جبريل تو يا كسنشي يا في يوان يا في واتو يوان كوتا دكارفين كوتا في يد إسكا ودى أكسكيت تنا بغاوة ودى تكيت أوكم كومي دو كومي واتو to wannan ya nuna cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane dare kamar yadda yazo ma a cikin riwayar kowane dare malaika jibril yake zuwa suke mudarasar alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a shekarar da ya zamanto ita ce shekarar sa ta karshe suka yi khatama har guda biyu ta a tsakanin sa da malaika jibril to wannan ya nuna cewar ya nuna ma magabata na kware kan wato in wannan wata yazo su fuskanci alqur'ani dai daga cikin a wato malaman imamu malik ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri babban malamin hadisi ya kasance yana cewa watan ramadan tilawar alqur'ani ce da ciyar da abinci tilawar alqur'ani ce da ciyarwa ya dauki wannan kage daga yanda annab sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana waɗannan abubuwa guda biyu tilawar alqur'ani tare da malaika jibril da kuma yawan kyauta yawan kyautar ta kowace fuska to dan haka a ya kasance sauran magabata su ma haka suka kasance suna mayar da hankalinsu akan tilawar alqur'ani ba a so mutun ya zamanto al'adarsa ya rinka saukar alqur'ani kasa da kwana uku yana saukewa saboda hadisin ibnu mas'ud cewa wanda ya karanta alqur'ani yayi sauka kasa da kwana uku to bai samu fahimta ba dan haka amma banda a watan ramadan kam mutun bai tilawar alqur'ani gurgudan iko magabata na kware akwai waɗanda suke sauka har sauka 60 kamar yanda Imam Shafi'i yake sauka ta rana da sauka ta dare akwai wanda kuma yake sauka 30 sannan yake sauka 33 sauka a kullun da rana sau daya sannan in goman karshe sun zo a cikin sallar tarawih da yake yi a duk kwana uku yayi sauka sai yayi sauka 33 kamar Imam Bukhari Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari al-Majirin waɗannan magabata wanda ya rubuta mana Sahihul Bukhari wanda suke ganin kan cewa ake magana akan cewa ba a da ruwa da shi ba a da tsaki da shi sai da Al-Qur'ani to ga alakarsa da Al-Qur'ani shi yafi ka sanin Al-Qur'ani shi yafi ka kusa da Al-Qur'ani baka sami irin wannan martabar ta alaka da Al-Qur'ani ba Imam Malik rahmatullahi alayhi idan watan Ramadan ya zo duk shekara muna maimaita wannan yana barin majalisin karantar da hadisi da majalisin amsa fatawa ya fuskanci karatun Al-Qur'ani daga mushaf tare da cewa muhaddisi ne amma ya fuskanci karatun Al-Qur'ani daga mushaf domin karatun Al-Qur'ani daga cikin Al-Qur'ani ya kula da bisa karatunsa da zuci kamar yadda wata ran muka yi bayani a cikin majalis din mu a wannan masallaci mai albarka cewa tilawar Al-Qur'ani da tafi kowace daraja ita ce mutun ya karanta Al-Qur'ani a cikin sallah ya zamanto wurdin sa na karatun Al-Qur'ani ya sa shi a cikin sallah sawa'un sallar farilla ko sallar nafila ko sallar dare ko nafilar dare ko nafilar rana ya zamanto yana tilawar ta Al-Qur'ani a cikin sallah to wannan shine daraja mafi daukaka ta tilawar Al-Qur'ani saboda ta hada karatun Al-Qur'ani a cikin sallah ga hasana da ake samu ta 30 karatun Al-Qur'ani ga kuma karanta shi a cikin sallah martaba ta biyu shine mutun ya karanta shi daga cikin mushaf daga cikin Al-Qur'ani saboda ya hada ibada guda biyu ibadar karatu da kuma ibadar kallon Al-Qur'ani domin kallon bakin Al-Qur'ani shi kansa ibada ce ita yin wannan ibada ne saboda a waɗannan harufa da aka rubuta alqur'ani da su daga wajen Allah suke saboda haka kallon su su ma ibada ne to sannan martaba ta uku mutun ya karanta alqur'ani daga hadda a zuciyarsa ba tare da yana kallon mushaf ba to imam malik in ramadan yayi sai ya fuskanci karatun alqur'ani daga mushaf haka shi kuma ata da tabinu da amatar sadusi shi kuma idan watan ramadan ya zo sai ya maida hankali wajen tafsirin alqur'ani to wanda ya nuna kan cewar alhaqar magabata da alqur'ani bata tsaya akan kawai tilawarsa ba bal hadda tafsirinsa a cikin watan ramadan domin a daga cikin fa'idar wato yin tafsirin karatun tafsirin alqur'ani da karanta shi shine kofofin fahimta suna buduwa yayin da mutum yake cikin ibadar azumi saboda ita ibadar azumi tana nesanta mutum daga tasirin shaydan a gare shi saboda miyagun shaydanu ana kulle su cikin watan azumi sannan waswasi da zai zo ma mutum shaydan yana yi ma mutum waswasi amma karfin waswasin shaydan ba kamar yayin da mutum ya ci ya koshi ya biya bukatun sha'awarsa ba yayin da mutum ya zamanto ya guji ya kaurace ma sha'awar ci da sha da sha'awar iyali to wannan yana sa zuciyarsa tana karkatuwa ya zuwa ga ma'anoni masu madaukakan ma'anoni irin ma'anonin da ke cikin alqur'ani fiye da idan ya zamanto ya take cikin sa ya samu biyan bukatarsa to saboda haka ya zamanto cewar tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan yake da wannan ma'ana saboda tasirin ma'anar ma'anonin alqur'ani yayin da mutum yake azumi to yafi bisa tasirin sa yayin da ba yana cikin azumi ba saboda haka irin abubuwa da ake samu na wato kusanta ya zuwa ga Allah da kyakkyawan hali na samun tsoron Allah da khushu'i na kasantar da kai da ganin girman Allah da ganin da jin gwaɓin maganar Allah da wato farin ciki da kyakkyawan alƙawarin Allah da kuma tsoro tsorata da razana daga irin narko da yake zuwa a cikin alqur'ani yayin da mutum yake cikin azumi yake karanta su ko ake karanta masa a cikin tafsirin alqur'ani sun fi tasirantuwa a cikin zuciyarsa fiye da a wajen azumi to duk waɗannan suna daga cikin shawahid da ya nuna kusantuwar magabata na kwarai da alqur'ani to kuma Allah madaukakin sarki yayi mana taufiki a wannan kasa tamu na wato yin tafsirin alqur'ani a cikin wannan wata na ramadan a masallatai da majalisai wanda yake kusantar da al'umma ya zuwa ga wato albarkar alqur'ani yana kusantar da al'umma ya zuwa ga albarkar alqur'ani na farko dai za a yi ambi tafarkin waɗannan magabata na kwarai kuma koyaushe aka raya abin da yake sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tafarki na magabata na kwarai da suka yi ruko da shi daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan wato zai zamanto mabudi ne na alkhairai ga al'umma sannan na biyu wato ana samun wato dama ana samun taufiki na samun amsawar addu'o'i saboda majalisai da ake karantar da alqur'ani musamman in a cikin masallatai ne to waɗannan majalisai sun sifantu da sifar hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga riwayar abu hurairah radiyallahu anhu cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده يتي متاني بسطبع حدوة اتكين داكي دا اتكين داكونا الله با سنا كرنت لتافا الله سنا ين درس نسا اكان كانونسو فاچه رحمة تالل بيسو فاچه رحمة تالل بيسو كما ملائكو سن لل بيسو دا فكا فكانسو كما سكينة وتو نسوة ايماني ta sauka a gare su kuma Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi Allah ya ambace su a wajen waɗanda suke tare da shi su wane ne waɗanda suke wajen Allah su ne mala'iku makusanta da annabawan Allah manzanni irin su mala'ika Jibrilu da Mika'ilu da Israfil da irin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da su annabi Ibrahim da annabi Musa da sauran waɗannan manya-manyan annabawa da ma annabawan Allah baki daya to Allah ya ambace zai rinka ambaton su a wajen su yace ga wane da wane suna ɗakin Allah a ambaci mutun da sunansa da sunan mahaifinsa Allah ya ambata ma waɗannan manya-manyan bayi nasa ya zamanto kan cewa sun san da kai ya zamanto cewa sun san da kai yanzu ka ji mutun idan aka ce ai mataimakin shugaban kasa ya zo gari ai a wajen mata da aka shiga wajen mataimakin shugaban kasa sai aka ce sai aka ji mataimakin shugaban kasa yana cewa ina wane kuwa in aka zo aka gaya masa yanda zai ji farin ciki yanzu a ce har an san da mu mataimakin shugaban kasa har ya san da mu ya tuna da mu to wannan rabbus samawati wal ardh ne yake ambatonka ko ba a wajen kowane gamagarin mutane ba a wajen al-mala'ul a'la a wajen al-mala'ul a'la waɗanda suke kowa yana farin ciki akan muwalati daga gare su da jibintar su da jibintar lamarin su ko ya samu ceton su ranar alkiyama domin waɗannan bayi na Allah suna ceto mala'iku suna ceto annabawa da manzanni suna ceto bayin Allah salihai suna ceto saboda haka wannan yana daga cikin albarkar da ake samu a cikin samar da irin waɗannan majalisai a cikin watan Ramadan kuma Allah madaukakin sarki muna gode masa da ya albarkanci ƙasar mu da samun irin waɗannan majalisai wannan kuma yana daga cikin albarkacin magabatan mu a wannan ƙasa tun daga irin su Shehu Usmanu Dan Fodio har aka gangaro har manya-manyan magabata waɗanda suka zo suka assasa irin wannan karatu kamar irin waɗanda suka assasa shi a nan garin a gidan tun a yaka sai sannan ya koma gidan sarki da irin su Malam Abubakar Gumi wanda shi ma ya tayar ya assasa shi ya rayar da shi a masallacin Sultan Bello abin nan yake tafiya shekaru aru-aru har yanzu wannan sunna sai ma karuwa take yi muna godiya ga wannan ni'ima kuma muna tawassuli zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala cewa sakamakon irin wannan majalisai da suke mahallin kallon Allah ne mahallu nazarillah su ne wuraren da Allah yake kallo a bayan ƙasa to Allah zai saukar da rahamarsa ga wannan ƙasa tamu irin kalubale da barazana da fitintunu da suka danno kai a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya maganta mana makiya da suka fuskanci wannan ƙasa tamu da mummunan kaidi suke nufin mu da sharri da kaidi Allah madaukakin sarki ya ije mana sharru su da kaidi fitintunun da suke nema su kunno kai a cikin wannan ƙasa tamu Allah ya kawar mana da su albarkacin waɗannan majalisai kuma ina kira ga ƴan uwa cewa yayin da muke cikin wannan majalisi muna kyautata ƙaunar Allah cewa addu'o'in mu karbabbu ne saboda mala'iku suna irin wannan majalisi da nassun wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam to in ko mala'iku suna waje ana kaunar cewar idan kai addu'a Allah zai karba saboda za su ce amin a cikin addu'arka shine abinda al-qadi iyad ya faɗa wajen fassara hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa idan kuka ji carar zakara roki Allah daga falalarsa domin ya ga mala'ika ne Al-Qadi Iyad yace wato wannan shaida ne akan cewar ganinsa da yayi na mala'ika ya nuna halartar mala'ika a wannan yayi to idan kai addu'a ka roki Allah falalarsa shi wannan mala'ika zai ce amin saboda haka ana kaunar addu'a za ta zama to karbabba to muna fata Allah madaukakin sarki ya karba addu'o'in mu to kada mu gaza kada mu gafala muna cikin majalisin ana karatu ka roki Allah ka roki Allah Allah yana jinka ko mala'ikun Allah da Allah ya sanya a wannan majalisi su ma suna jinka za su ce amin akan addu'arka ballantana kuma yayin da ya zamanto majalisin majalisi ne wanda ake yin sa bayan sallar farilla domin bayan sallar farilla mala'iku suna nan suna kan dukkan masallata a majalisin nan da suke suna cewa Allahumma gfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tub alayhi Allah ka gafarta masa Allah ka ji kansa Allah ka karbi tuban sa a yanzu dinnan da muke cikin wannan majalisi haka wannan abin yake faruwa amma matsawar mutum bai cutar da dan uwansa ba yayin da mutum ya cutar da dan uwansa sai su kyale shi saboda haka a guji cutar da ƴan uwa a guji cutar da juna a guji bata zama a cikin masallaci koda da yin rihi ne wanda zai tayar da wari a cikin masallaci a guje shi in cikin ka ya murda fita waje domin daga kayi wannan mala'iku za su dakata saboda mala'iku su ma suna cutuwa daga abin da yake cutar da dan adam sannan kuma yayin da yake a cikin wannan wata yawan zaman mu zai zamanto a cikin wannan majlis a cikin masallatai to a kiyaye da ladubban masallaci musamman kuma a cikin waɗannan ladubba gudun cutar ɗan uwanka da fadace-fadace da zage-zage da tayar da jujiyar wuya a jijiyar wuya akan abin da bai kai ya kawo ba da kuma wato a ɗaukaka murya wanda za ta ɗauke hankalin waɗanda suke cikin ibada in ma ibadar sauraro wa in ma ibadar karatu wa in ma ibadar addu'a wa in ma ibadar sallah yanzu ka duba ka ga yanda masallata yayin da ake sallah an hadu an yi shiru musamman sallar da ba a bayyana karatu an yi shiru an yi tsik an nutsu a cikin karatun alqur'ani da tasbihi sai ka ga wani ya sanya wa'azi a cikin ringing tone dinsa ko ya sanya waka a cikin ringing tone dinsa ka duba ka ga yanda wannan yake tasiri a cikin nutsuwar masallata to haka zalika nan fa idan mutum yana zaune yana karatun alqur'ani kada ne shi da surutu ko kada ne shi da abin da zai dauke hankalinsa daga wannan ibadar da yake yi haka nan zai zaka shiga cikin waɗanda suke cutar da su shi yasa a kula da waɗannan ladubba na masallaci sannan kamar yadda muka ce alakar wannan majlisi wannan wata da alqur'ani to a kula da ladabin alqur'ani yayin da ake cikin wannan majlisi wannan wata ana yawan kusanta alqur'ani a sawa'un wajen tafsiri kaga an dauki alqur'ani din ana dubawa ko kuma lokacin da ake tilawa yayin da mutum yake zauna a masallaci yana jiran sallah bayan sallah ko kuma lokacin da ake sallar tarawih da waɗansu suke daukan alqur'ani suke rikewa duk wannan yana sa ya wajaba musancewar fa alqur'ani din nan yana daga cikin alfar abubuwa na alfarmar Allah yana daga cikin hurumatillah wanda Allah ya ce zalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbih wanda duk wannan Allah ya ce wanda duk ya girmama abubuwan alfarma na Allah to wannan yana daga cikin yafi alkhairi wato shine alkhairi a gare shi kuma ya ce zalika wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub wanda duk ya girmama alamomin addinin Allah wannan yana daga cikin tsoron Allah zuci to alqur'ani yana daga cikin alamomin addinin Allah ka girmama shi kar ka bijirar da shi a inda za a tozarta shi ka kula da inda zaka ajiye alqur'ani in zaka tashi ko ma in kana karatun nasa kar ka sanya kar ka ajiye shi a inda wani yayin da yake tafiya hankalinsa bai kai ba ya taka alqur'ani ka cuci bawan Allah ka cuci musulmi ka kai shi cikin hali wanda zai taka alqur'ani ya ji wannan masifa da ta same shi ta isa duk da ba laifinsa bane amma kai ne ka sababa wannan saboda haka a guji wannan a guji abinda zai sa a tozarta alqur'ani saboda tozarta alqur'ani yana daga cikin wato keta alfarmar da Allah madaukakin sarki ya daukaka to da wannan a bayani muke a maraba ga majalisi na farko wanda zamu yi na tafsirin alqur'ani a cikin inda muka tsaya a Ramadan da ya wuce ranar 28 ga Ramadan din bara mun tsaya a aya ta 22 a cikin suratul Zumar kuma yau insha Allah zamu tashi aya ta 23 a cikin suratul Zumar sai dai kafin mu fara akwai sanarwa na gidajen talabijin da na radio da za su rinka saka waɗannan karatuttuka da muke yi a wannan masallaci mai albarka da waɗanda suka ɗauki nauyi Allah ya karɓa daga gare su ya saka musu da alkhairi akwai tashar Facebook da tashar YouTube live wanda za a iya bin karatun live to wannan masu daukan nauyi masu hidimar kenan ƴan uwa Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suke wannan hidima da kuma ƴan uwa da suke bayar da data wanda ake ta yada karatun a cikin sa data ba ta yankewa sai kuma na biyu a tashar Sunna TV shi kuma wani bawan Allah ya dauki nauyi har yanzu ba a tabbatar da lokacin ba ko sai kuma Africa TV daga 5 zuwa 6 sai kuma Africa TV su kuma daga 5 zuwa 5 da rabi na yamma su kuma a kamfanin insurance musulunci ta Nur Takaful su ne suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan television din Al-Wisal su kuma daga karfe 9 zuwa karfe 10 na dare shi kuma cibiyar TM Yola ta ayyukan alkhairi ita ce ta dauki wannan nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma Manara TV a television din Manara su kuma daga karfe 7 zuwa karfe 8 su kuma kamfanin Badawiya na magunguna su suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi kuma shi yake ba mu gas din da ake sanya ake guda ake tayar da generator musamman lokacin sallar tarawih da sallar tahajjud da ake kunna wato air condition sannan gidan television din Tambari daga karfe 9 zuwa karfe 10 su kuma dan uwa honorable Abdullahi Mahmud Gaya shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma gidan television na Saira Sairam ne ko Saira movie Saira movie na'am su kuma daga karfe 6 zuwa karfe 7 shi kuma wani bawan Allah ne ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma Africa TV radio su kuma daga karfe 10 zuwa karfe 11 na dare kuma chairman Badawiya kamfanin magani na Badawiya Nigeria Limited su suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan radio guarantee daga karfe 10 zuwa karfe 11 na dare shi kuma shugaban gidan radion MD na gidan radion Alhaji Hafiz shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma dai gidan radion guarantee su kuma daga karfe 3 zuwa karfe 3 da rabi su kuma danta ta plastic su ne suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan radion guarantee kuma dai daga karfe 5 zuwa karfe 5 da rabi na asuba su kuma Alhaji Awolo Abdullahi Rano shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan radion aminci daga karfe 9 zuwa karfe 10 na safe Alhaji TM Yola shine ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai kuma dai har wa yau gidan radion aminci dama suna sawa daga 11 zuwa 12 na dare tun ma kafin Ramadan su kuma a kamfanin Gerawa su ne suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai gidan radion Legend FM ta Daura karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi na dare su kuma wani bawan Allah ne ya dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi sai kuma gidan radion Jalla karfe 9 zuwa karfe 10 na safe shi ma wani bawan Allah shi ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan radion Rahama daga karfe 1 zuwa karfe 2 na rana mataimakin shugaban majalisar dattijai senator Barau Jibril Maliya shi ya dauki nauyi Allah ya saka masa da alkhairi sai gidan radion Express su kuma karfe 3 zuwa karfe 4 na yamma su kuma kamfanin Azman Oil and Gas suka dauki nauyi Allah ya saka musu da alkhairi akwai kuma gidan radion Arewa wanda Silver Rice suka dauki nauyi su ba a tantance lokacin ba da kuma na karshe gidan radion DCMS radio su ma ba a tantance lokacin ba Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sanya wannan ya zama sadaqa jariya kuma Allah ya sanya wannan yada karatu da ake yi ya zamanto alkhairi da albarka ga al'umman nan tamu ya zamanto sanadiyar samun saukar rahmar Allah a cikin al'umar saboda ko yaushe ya zamanto kullun ana jin ayoyin Allah ana karanta su a cikin al'umma wannan sanadi ne na saukar rahmar Allah a cikin ta Allah ya karba mana arama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
نعم الله أكبر الله تعالى يتي الله نزل أحسن الحديث الله شيني يسوكر دم في كاون زنشي كتابا wannan mafi kyawun zance shine littafi mutashabiha me kama da juna masani abun biyantawa ko abun yawan maimai abun maimaita shi taqsha'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum fatu na wadanda suke jin tsoron ubangijinsu suna makyarketa daga gare shi daga jin karatun wato daga wannan littafi thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah sannan fatun nasu da zukatansu su nutsu ya zuwa ga su nutsu a cikin ambaton Allah zalika shi wannan littafi ko kuma wannan hali na waɗannan bayin Allah da Allah ya sifanta hudallah wannan shine shiriyar Allah yahdi bihi man yasha da Allah yake shiryar da wanda ya so da wannan shiriya wa man yublilillah wanda ku duk Allah ya batar fama lahu min had babu mai shiryarwa a gare shi ayar da ta gabata wanda muka rufa tafsiri da ita a bara ta kare da fawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dalalin mubin sananin azaba ya tabbata ga waɗanda zukatansu suke kekasassu daga ambaton Allah waɗannan su ne a cikin bata mabayyana to yayin da Allah ya ambace su sai kuma Allah ya ambaci waɗanda su kuma halinsu bisa akasin waɗancan ne halin waɗanda zukatansu suke nutsuwa a cikin ambaton Allah to sai Allah ya bude ayar da tanwihi da kambama sha'anin alqur'ani da daukaka sha'anin alqur'ani Allah yake zantar da yake bada labarin alqur'ani da kansa sai ya zamanto shi alqur'ani shine yake bada labarin kansa da kansa dama surar ta bude ne da kambama sha'anin alqur'ani tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim saukar da littafi daga Allah ne wanda yake mabuwayi ne hikima saboda haka surar ta zo ta bayyana girman alqur'ani sannan Allah madaukakin sarki nan yace Allahu nazzala ahsanal hadisi sannan inna anzalna alaykal kitaba bil haqq sannan wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum duk wannan bayani ne da surat ta kunsa na kirari da bayyana matsayin alqur'ani domin a cikin yin haka akwai bishara ga mu'minai akwai abin da zai faranta mu mu'minai rai akan cewa suna kan wannan littafi wanda yake mai irin waɗannan sifofi sannan kuma akwai raddi ga waɗanda suke daukan alqur'ani akan ba komai ba suke kamanta alqur'ani da tatsuniyoyi da labaru waɗanda suke na mutanen da akan cewa shine alqur'ani to Allah madaukakin sarki ya faɗa abin da yake ya kunshi raddi a gare su da kuma faranta rai ga mu'minai da kuma tabbatar da gaskiya tabbatar da haƙiƙa Allah yake Allah ya bude da ce da sifanta kan cewa shi Allah wato wanda yake shine mai shine wanda girman sa ba shi da iyaka shine ya saukar da wannan alqur'ani Allah nazzala Allah shine yake sassaukar da ahsanul hadith mafi kyawun zance nan ya sifanta alqur'ani da cewa ahsanul hadith alhadith ma'anarsa labari labari ana cewa zance amma hakikatan wato labari ne Allah shine ya saukar da mafi kyawun labari alqur'ani labari ne saboda an ce malabari labari saboda abu ne wanda yake faruwa a cikin lokaci sai a ambace shi to alqur'ani labari ne domin ya kunshi labarin farkon halitta da ƙarshen halitta da labarin mutanen farko da labarin abin da zai zo nan gaba da labarin mummunan akibar waɗanda suka kafirta da labarin yadda Allah ya tsirar da waɗanda suka yi imani da annabawa da labarin masu matsayi a wurin Allah da labarin kuma wulaƙantattun bayi waɗanda yake suka kafirce ma Allah duk waɗannan labarurruka suna cikin alqur'ani saboda haka kuma labari ne wanda mafi kyawun labari domin labari ne na wanda yake shine mai cikakken sani da abin da ya faru duk abin da ya faru a bisa ji da ganin Allah ne wanda yake ko wani Allah sai dai ya kintata ko ya yi shaci fadi ko kuma ya faɗa abin da yake ba shi da wani shaida ta ilimi akan afkuwarsa kamar yadda ilimin tarihi yake ilimin tarihi babu wani shaida ta ilimi akan hakikanin abin da ya faru sai dai tafsirai daban-daban shi za ka ga malaman tasiri malaman tarihi suna sassabawa wajen tafsirin abubuwan da aka hako aka gani na abubuwan da suka gabata wajen fassarar shi su sassaba amma labarin Allah kuwa ɗaya ne domin shine wanda yake dukkan abin da ya faru a bisa saninsa ne da jinsa da ganinsa kamar yadda Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir babu wanda zai baka labari irin wanda yake mai cikakken sani to sannan kuma akwai umarni da hani to umarni da hani ba labari bane amma alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin umarnin Allah da hanin Allah a cikin alqur'ani saboda haka anan wajen alqur'ani labari ne mafi kyau sawa'un a cikin abin da ya ba da labarinsa ko a cikin umarninsa da hannunsa wannan kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne a cikin suratu Yusuf nahnu naqussu alayka ahsanal qasas muna baka kissoshi waɗanda suke sune mafi kyawun kissoshi da abinda muke wahayinsa zuwa gare ka na wannan alqur'ani to alqur'ani shine mafi kyawun zance domin dukkan abinda ke cikinsa na ma'anoni wato ma'ana ne waɗanda suke ingantacciya ma'ana ce wadda ta kunshi hikima ma'ana ce wadda ta kunshi wato shiriya ma'ana ce wadda ta kunshi bayanin gaskiya ma'ana ce wadda ta kunshi dauko mutane wato kawar da mutane daga halaka ya zuwa ga tsira sannan a cikin lafazzarsa ma shine mafi kyawun zance ya takaita a waje wanda yake takaitarwar ita tafi ya maimaita a wajen da maimaitawar ita ce tafi yanda ya sau da yawa mutane suna ganin aibi wajen maimaitawar zance amma banda idan maimaitawar nan ta zo a cikin alqur'ani ka duba ka ga a cikin alqur'ani yanda Allah ya ta maimaita fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba kowace ni'ima Allah zai faɗa yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba
kai ka ce godiya wato wa'azin da ake yi akan butulcin akan wannan ni'imar daban ne da wa'azin da ake akan butulce ma waccan ni'imar saboda kowace in aka maimaita sai ka ji ana dada kwankwasar zuciyarka ne wanda kuma ni'imar Allah zaka butulcewa sai ka ga ga wanda yake da imani sai ya rusuna wala bi shay'in minni amika rabbuna rabbana nukazzibu wa lakal hamd babu wata ni'ima taka da muke butulcewa ya Allah kuma dukkan yabo ya tabbata a gare ka wanda kuma yake bai imani ba sai a rinka kwankwasar zuciyarsa ya rinka jin damuwa ya rinka jin kunci yanzu ashe yanzu haka wannan ni'imar take ya ake na butulce idan bai zo yayi imani ba haka wannan abin zai ta damun sa ya zamanto cikin takura da kunci har sai yayi imani haka zalika ka duba cikin suratul mursalat wailun yawma idhin lil mukaththibin alam nuhlikal awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idhin lil mukaththibin alam nakhluqukum min ma'in ma'in shima aka ce wailun yawma idhin lil mukaththibin kai har ma da aka zo aka ambaci innal muttaqina fi dhilalin wa uyun aka ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun ka gani ni'ima ake fada yayin da aka ce kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun aka sake maimaitawa wailun yawma idhin lil mukaththibin wato wannan ya dace kuma yayin da ake fadan ni'imar waɗannan to waɗanda kuma suka ƙaryata tsananin azaba ya tabbata a gare su to wannan di yana daga cikin sifar ahsanul hadith wanda yake ya isa matuƙa wajen balaga da kurjini da gwaɓi sannan wannan sifa ta farko kenan cewa shi alqur'ani shine ahsanul hadith an sifanta alqur'ani da cewa zance ne labari ne auri da yawa fala'allaka bakhi'un nafsaka in lam yu'a'a fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun fa waylu fadharni wa man yukaththibu bi hadha alhadith afa min hadha alhadith antum afa min hadha alhadith antum mudhinun wa tas'aluna rizqakum annakum tukaththibun afa bi hadha alhadith antum ta'jabun da wannan zancen ne kuke mamaki to wannan dukkanin su an sifanta alqur'ani da cewa zance ne saboda zance ne na Allah labari ne daga Allah jalla wa ala to sannan Allah ta'ala ya sifanta sifa ta biyu kitaban littafi ne wato ma'ana alqur'ani abin a killace shi ne a cikin littafi kamar yadda Allah ta'ala ya ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz fi kitabi wa innahu fala uqsimu بمواقعٍ النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون واتو القرآن أتكن للتافي واندي كثرر واتو أتكن وانا يانون كان شواء القرآن إنا للتافي سبو دعك وانا دعك سو كم مسد شيء سنزمان تو أهل الكتاب ما أبو تال للتافي ما سئلني ما سكراتو كما أتكن وانا أكوي زابرد الأمة كان أربو شيء القرآن shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kutabul wahyi marubuta alqur'ani da zaid ibn thabit da muawiya ibn abi sufyan da salim maula abi hudhaifa suna daga cikin kutabul wahyi idan aka saukan masa da aya sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku sanya ta a cikin surar da ake ambatan kaza da kaza saboda haka aka sanya alqur'ani a rubuce kuma aka ji shi a karance sai dai ba a tattara shi ba a matsayin mushaf an rubuta shi amma ba a tattara shi ba a matsayin littafi killatacce sai a zamanin sayyidina abubakar wanda da ishara daga sayyidina umar radiyallahu anhu dan kar a rasa alqur'ani ya zamanto ijma'i na sahabbai ba wanda ya saba ba wanda ya inkari aka rubuce alqur'anin nan a zamanin sayyidina abubakar kuma kofi din ya kasance a wajen Aisha radiyallahu anha a lokacin sayyidina Uthman a lokacin sayyidina Uthman ya tura aka karbo shi ya samu kutabul wahyi lokacin da ya zamanto an yi sassabani a wajen tilawar alqur'ani saboda sababbin musulunci da suka shigo aka samu aka rubuta almushaful uthmani wanda aka kafi guda takwas aka tura shi zuwa ga sassa na al'ummar musulmi wanda har yanzu akwai hoton kofi din wanda yake an samu wanda aka wanda yake library ta Armenia Armenia ko Azerbaijan ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashe guda biyu wanda har yanzu akwai nusa wanda yake killataccia wanda aka ajiye ta saboda haka alqur'ani ya zamanto littafi ne rubutacce kuma sai gashi har yanzu haka muke da shi a rubuce bal sanadiyar wannan ilimi aka musulmi suka assasa wanda ake ce masa ilmun rasul ilimi na rubutun alqur'ani ilimi na rubutun alqur'ani wanda an yi rubuce a waɗanda duk suke karanta fannin ulumul qur'an sun san qasidar da aka rubuta a ilmun rasul wanda yake fadan irin ka'idar yadda ake rubuta alqur'ani bisa wannan sifa da Allah ya fada ta alqur'ani a cikin wannan aya na biyu kuma na uku sifa ta uku Allah ya ce mutashabiha mai kama da juna alqur'ani yana da kama da juna ma'ana wato a wajen gaskiyar da yake fada da bayani da yake yi da kuma gwaninta ta zance wato a ma'anoninsa da lafuzzansa suna kama da juna a wurin da ake tsawaita jawabi irin yadda ake tsaya wato kamar ayoyin makka sun sifantu da gajarta ayoyin madina sun sifantu da tsawo amma kuma duk sun yi kama da juna a wajen sun kunshi ma'anoni waɗanda suke madaukaka kuma sun dauki wato dadin zance da fasaha da balaga irin yadda kowace ta dace da makami domin ita balaga wato kamar faɗi magana ne isa matuƙa shine ka faɗi magana wanda take akan kanta tana da fasaha sannan kuma ta dace da halin lokacin akwai halin da ake buƙatar gajar takaitawa akwai halin da ake buƙatar tsawaita zance akwai halin da ake buƙatar a boye wani abu akwai halin da ake buƙatar a bayyana shi to a kowanne ya zamanto abinda aka yi a nan wajen shine ya dace da wannan hali shi ake kira balaga to saboda haka alqur'ani ya sifantu da wannan sifa shi yasa ya zamanto shi mutashabih ne mai kama da juna ne ba za ka zo kana karanta sura madaniya kace kai ayoyin sun yi tsawo wallahi ta ginshe ni bari na sauri inje sura makkiya mai kanana kananan ayoyi dadin da kake ji a cikin ta sai ka ji shi kuma yayin da kuma ka shiga ta sura makkiya sai ka ji wani irin dadi na daban kace ina ma tintina a can kake ba za ka taba jin bambanci ka taba jin kan cewa wannan ta zamanto tasirin ta daban yake a cikin zuciyarka bisa tasirin waccan mai kama da juna ne wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani kuma sannan ya faɗi sifa ta ƙarshe sifa ta hudu ta wato masani wato abin maimaita shi domin almasani jam'i ne na tasniya ko jam'i ne na musanna dukkaninsa ma'anan abu wanda yake biyu biyu to in aka ce abu biyu ne to shi abu ne wanda ake maimaita shi domin lamba ta biyu ita ce mataki na farko na maimaita abu kamar yadda Allah ta'ala ya ce kumar ji'il basara karratain sannan kamar yadda kallonka wata marar wajen wato bayan ka kalli sama sake kallon sama karo na biyu kaga sai ake amfani da karratain wato karo na biyu to duk abin da aka maimaita shi to asalinsa abu ne wanda yake abin biyantawa an yi shi an sake yin sa to alqur'ani haka yake abin biyantawa ne ma'ana ana ma'anoninsa wato nau'i biyu ne in aka faɗi wato sifar lada sai a faɗi sifar laifi in aka faɗi kyakkyawan alƙawari na Allah na ni'ima sai kuma a faɗi narkon Allah da ban tsoronsa na uquba in aka faɗi halin ƴan aljanna sai a faɗi halin ƴan wuta in aka faɗi halin bayin Allah salihai sai a faɗi halin azzalimai da fasikai to haka alqur'ani yake biyu to sannan kuma abun maimaitawa ne a karanta shi a sake karanta shi kamar yadda sayyidina ali ya ambata a cikin hadisin tirmidhi wala yakhluqu ala kathrati rad alqur'ani baya dakushewa a bisa yawan maimaitawa wani littafi ne zaka samu mutum ya sauke shi da safi da rana sanan da darma ya sake yin sauka kamar yadda Imam Shafi'i yake kuma jama'a kar ku dauka fa Imam Shafi'i a wannan sai su Imam Shafi'i har yanzu akwai alrammomi wanda suke haka har yanzu akwai alrammomi wanda suke karatun alqur'ani haka akwai wani saurayi bana manta lokacin muna samari wanda yake yin shafa'i da wuturi da alqur'ani a shafa'i ya juzi ya izifi 20 a raka'a farko raka'a ta biyu izifi 20 a wuturi raka'a ta uku ya izifi 20 ya sauka akwai su to wanda zai rinka yin haka kullun wani littafi ne zai sa kai haka akwai Nobel da zaka yi masa haka akwai littafin chemistry ko na physics ko na biology ko wani littafi na Shakespeare ko wani diwani na na Turawa ko diwani ma na Larabawa wanda zaka yi masa haka babu sai alqur'ani shine masani abun maimaitawa ba yadda za a yi alqur'ani ya bishe ka bal yayin da ma kake ka saba da karatun sa lokacin nan kake son ka rinka yawan karatun nasa yayin da ka guje shi shine zaka je maka nauyi amma daga ka dawo masa sai ka ji ya sake dawo maka mai sauki ya dawo masani to sannan sifa ta biyar ta tashairu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum halin su shine fatun waɗanda suke jin tsoron ubangijin su suna makyarkyata wato jikin su yana karkarwa kikar jikin su na tashi daga abin da ke cikin alqur'ani wannan imma wato ko ta fuskar gwadin magana ka ji maganar cewar gaskiya ce ake faɗa sai wannan yayi tasiri a cikin jikinka har kaga jikinka yana motsi yana karkarwa saboda tsorata da razana ko kuma tasirin tuwa da wannan gaskiyar da jalala da ke cikin alqur'ani ko kuma saboda narko da yake yi ban tsoro da tahdidi da tsan da wato ban tsoro da yake yi sai ya sanya ta ka tsorata ka razana hakim wannan ga waɗanda suke musulmi da waɗanda suke ma ba musulmi ba waɗanda suke musulmi shi wannan sananne ne Allah ya bayyana sifar su kamar yadda ya bayyana anan to hatta waɗanda ba musulmi ba suna ta wato alqur'ani yana musu wannan kurjinin yana bugun zuciyarsu da wannan jalalar tasa wanda yake sai ya zama to shine mabudin shigar su cikin addinin musulunci kamar yadda ya faru da Hakim ibn Hizam lokacin da aka zo da shi Madina a cikin ribatattun yaki na yakin Badar sai ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallan magruba yana karanta Wattur wa kitabin Mastur sai ya ji ya kai inda yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yu'minun bal la yuqinun yace Allah da yake cewa shin an halice su ne ba daga wani abu ba ko ku su ne suka halitta ko ku su ne suka halicci sama da ƙasa bar ba sa sakankan cewa yace kada qalbi an yatir zuciyata ta mata tashi yace shine farkon shigar imani cikin zuciyata wannan ya jashi zuwa ga addinin musulunci shi yasa hatta kafirai ma waɗansu kuma in suka ji raunin sai ya bugi zuciyarsu kamar yadda ya faru da Utbah bin Rabi'a da yaje yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam zan buji ran maka da abubuwa guda uku in mulki kake so mu mai da kai sarki in kuɗi kake so mu tattara maka kuɗi ka fi kowa kuɗi in kuma wannan abin da yake samun ka cuta ce ta tabin hankali mu samun maka magani yace ka gama yace eh sai ya bude masa suratul hamim fussilat har sai da ya kai fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'ad wa thamud sai ya sa hannunsa ya toshe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce na hada ka da Allah na hada ka da zumunci kai shiru saboda yanda alqur'ani ya buge shi to saboda haka wannan sifa ce to waɗanda suka yi imani su kuma haka zuciyarsu sai ta tsorata suna makyarkyata sannan kuma da fatin nasu da zukatan nasu sai su nutsu a cikin ambaton Allah yayin da kuma suka karanta abubuwa alqur'anin dai yayin da suka tsorata suka razana kuma idan abun faranta rai yazo musu da kyakkyawan wa'adin Allah jalla wa ala sai ga zu sai kaga kuma wannan makirketar da suke sai ga sun nutsu saboda sun ji bishara sun ji abin da zai faranta musu rai ambaton Allah ya sanya musu sun samu nutsuwa wato sai zukatan su nutsu a cikin ambaton Allah wanda shine ahsanul zikr din to alqur'ani da yake sanya makirketa kuma shine yake sanya farin ciki da bishara sai kaga abinda zaka ji wani lokaci ya sanya ka ka fashe da kuka wani lokaci kuma aka karanta ka sai ka ji kamar ka tashi saba dan farin ciki da murna da jin wani irin hali na tasiri na tasirantuwa da abin da zai faranta maka rai a cikin zancen Allah to Allah ya ce wannan alqur'ani shine shiriyar Allah ita ce shiriyar Allah wanda Allah yake shiriyar da wanda ya so da shi waɗansu ma'ana ta biyu ta zalika dinna ai wannan hali na waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu in aka karanta musu alqur'ani to shine shiriyar Allah wato shine halin da waɗanda Allah ya shiryar da su wato ba halin waɗanda shaytan yayi tasiri akan su ba wanda idan sun ji maganganu ko kuma sun ji abin da zai tasiri a gare su sai hankalinsu ya gushe su rinka iface suna cewa wai sun samu shauki to wannan ba shine ainihin halin shiriyar Allah ba ba kuma shine tasirin ambaton Allah ba tasirin ambaton Allah na hakika shine wanda aka ambata ana ba waɗanda suke da'awar kan cewar suna samun hali wanda yake hali ba irin na sahabbai ba kaga mutum suna burgima wai da da'awar kan cewa sun tasirantu da ambaton Allah ko kuma suna a hankalinsu ya gushe suna hali na kamar waɗanda suka samu tasirin aljanu irin waɗanda suka hau bori wannan ba shine shiriyar Allah ba shiriyar Allah ita ce wannan hali kuma aurare da yawa a cikin alqur'ani mun gani a yanda Allah madaukakin sarki yake fada innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yaqiruna lil athani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil athqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a to Allah yace wa man yudlilillahu fama lahu min had wanda duk Allah ya batar da shi babu mai shiriya a gare shi in Allah ya kai mu gobe zamu tashi zamu maimaita abin da yake da alaka da wannan aya na waɗanda suke ganin kan cewar wannan aya wai madogararsu ce akan raddin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙarya suke da wannan da'awa ta su alqur'ani yana gefe su kuma suna wani gefe daban Allah ya kasance Allah kar ya raba mu da alqur'ani Allah ya kasance ya hada mu da shi har zuwa lokacin da zamu shiga aljanna da ceton alqur'ani subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله منا روقانك ka bamu dacewa da alkhairanka a wannan wata Allah ka samu dace da yardarka Allah ka sanya mu cikin wadanda suke azumi suke tsayuwar daren ramadan imanin wahti saba Allah ka jikan magabatan mu Allah ka yi musu rahama Allah ka sanya ni'ima a cikin kaburburan su Allah mu kuma ka bamu kyakkyawan karshe Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah yan uwan mu wadanda suke neman suke mana wasici da yi musu addu'a Allah ka biya musu bukatunsu Allah ka ba su kariya da kariyarka Allah ka taimake su da taimakonka Allah ka biya mana bukatun mu baki daya Allah ka amintar da mu daga dukkan sharri Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ije mana sharrin abokan gaban mu Allah abokan gaban addinin mu wadan Allah magautan wannan addini namu waɗanda suke neman kawo mamaya akan wannan ƙasa tamu muna roƙonka ya Allah ka ije mana sharrin su Allah ka kare mu da kariyarka Allah ka bamu aminci da amincinka Allah muna roƙonka ka saukar da arziki da wadata a wannan ƙasa tamu Allah ka shirye shugabannin mu ya zuwa ga abin da zai kawo ci gaban wannan ƙasa da zaman lafiya Allah ka bamu shugabanni nagari a wannan ƙasa tamu a dukkan matakan mulki
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.